ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بقي غواتر المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو لايا دا تريه دو دا أربعين دا لايا واندي دي دا بقي غواتر ترى شكرة دبو بيو دا شاترة ميلادية ما يندى مكسابها دوى وانا مجلسي من البركة نمصعب بن عمير dake cikin unguwar Hausawa Zurat a cikin birnin Kano. Domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Muqaddimatul Izziya na babban malami Abul Hasan Ash-Shazili. Wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun yi karatu akan wato fasalin da ke cewa dukkan rayayye mai tsarki ne, dan adam ne shi ko waninsa, bisa ka'idar Allah madaukakin sarki walaqad karramna bani adam. Sannan a mumini babu wani sabani, ko kuma mumini kamar yanda ya tabbata a hadisi tsarkakakke ne shi yana raye ko kuma ya mutu, saboda hadisin innal mu'mina la yanjusu. Sannan shi kuma game da kafiri, shi ma aka ce zance mafi inganci, shi ma jikinsa mai tsarki ne, najasarsa najasa ce wadda take ma'anawiya la hissiya, kamar yadda muka karanta duk a darasin da ya gabata. Sannan da kuma ka'idan nan ta asalin komai tsarkakakke ne, matukar ba a samu wani dalili na shari'a da ya nuna wannan abin najasa ba ne. Sannan malam ya ci gaba da cewa haka gumin abu mai rai da yawunsa da majinarsa da hawayensa da kwansa wanda bai zama baragurbi ba, to shi ma yana nan bisa ka'idan nan ta tsarki, kamar yanda shi ma mun karanta hadisai, kamar hadisin Anas dan Malik da kuma hadisin Amr bin Kharija da kuma hadisin Jabir bin Samura. Sannan sai malam ya ce wal ibnul adami fi hali hayati dahirun, yace nonan dan adam lokacin da dan adam yake raye, to nonan da ke fita daga jikinsa tsarkakakke ne. Imamun karanta hadisin Ummul Muminin Aisha, wato hadisin binti Suhail, hadisin Salim Maula Abi Huzaifa. Haka nonan duk wata dabba da cin namanta ya halatta, to wannan nonan wannan dabba shi ma tsarkakakke ne, kamar saniya, kamar ainihin wato tunkiya da akuya, kamar raƙumi ko taguwa. haka ma fitsarin waɗannan dabbobi da turosan su shi ma yana nan akan asali na tsarki matukar dai ba su cin najasa ko duk mun karanta wannan ko sannan sai ainihin wato gaba ta biyun ƙarshe shine nonon dabbar da ba wadda aka ambata ba ma'ana nonon dabbar da ba halabban cin namanta ba halabba ne to ina hukuncin nonon wannan dabbar kamar irin su ainihin wato jaki ko jaka irin ainihin wato alhanzir misali alade kenan kaga waɗannan din naman su ba halabba ne to ina hukuncin nonon waɗannan dabbobin sai aka ce hukuncin nonon hukuncin naman duk dabbar da ya halatta a ci namanta to nonon wannan dabba halal ne duk dabbar da ya haramta a ci namanta to hukuncin naman shine hukuncin nonon shi ma nonon ya zama najasa
duk da malam ya bada misalan kamar doki da albidal alfadari da kuma
ainihin wato jaki to shi ma mun tattauna akan wannan gaba mun karanta wasu daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar hadisin abi sa'alaba Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi sannan gaba ta karshe da muka karanta a karkashin wannan karatun shine mushan dabbar da ba ta da jini mai gudana a jikinta duk dabbar da take ba ta da jini nata mai gudana a jikinta to ita ma wannan dabbar matacciyarta ma ba najasa ba ce kamar kuda kamar tururuwa kamar tsutsa waɗannan dukkaninsu koda sun mutu tsarkakakku ne da haka koda cin abinci aka same su sai dai a cire su don tsafta ba wai don ainihin wato in an ci an ci najasa ba to wannan a gurguje shine kusan karatun da muka yi a darasin da muka yi na ƙarshe wanda daga shi kuma ba mu sake yin karatu ba sai yau qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fasulun fi hukumi maitatil adali wannan fasalin shi kuma zai yi bayani akan hukuncin mataccen dan adam idan dan adam ya mutu to yaya hukuncin gawarsa najasa ce ko ba najasa ba ce qala al-musannif maitatul adami ghairul anbiya najisatun yace gawar dan adam banda ta annabawa najasa ce abinda gawar dan adam bayan ya mutu to najasa ce wannan ruwaya ce da aka samu daga Imam Malik duk da cewa yana da ruwayoyi ne guda biyu shi Imam Malik akwai ruwayar da ya faɗi cewa idan dan adam ya mutu wannan gawar tasa ta zama najasa akwai kuma kaulin sa na biyu da yace idan mutum ya mutu gawar sa tsarkakakkiya ce Imam an-Nawawi a cikin Al-Majmu' yana cewa zance mafi inganci a wajenmu annahu la yanjisu gawar dan adam ba ta zama najasa kuma wannan shine ra'ayin Imam Malik a ɗaya daga cikin maganganun sa shine ra'ayin Imam Ahmad shine ra'ayin ainihin wato Dawudu Zahiri da wasu cikin malamai shi kuma ra'ayin Abu Hanifa shi ma ya goyi bayan cewa idan mutum ya mutu gawarsa ta zama najasa amma shi yana da wata irin fatawa ya ce idan dan adam ya mutu gawarsa najasa ce amma tana iya zama tsarkakakkiya in an yi mata wanka da haka da zaran mutum ya mutu to shi a wajen Imam Abu Hanifa gawarsa najasa ce amma irin wankan da ake wa mamaci in an wanke shi to yanzu ta ban najasa ta zama mai tsarki an fahimta Ibn al-Amir yake cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa da zarar dan adam ya mutu gawarsa najasa ce amma tana tsarkaka in an wanke kamar yadda muka karanta daga Imam Abu Hanifa wasu kuma daga cikin malamai suka ce wankewar ma ba za ta tsarkake shi ba, kawai in ya mutu rayuwar in yana raye tsarkakakke ne, da ya mutu ya zama najasa. To wankan da ake masa ba suka ce wannan wankan na ibada ne kawai, shari'a ce ta ce in ai mutum ya mutu ai mai wanka, da haka wannan wankan ta'abbudan ake masa shi, ba wai dan ya dawo masa da martabar tsarki ba. Wasu kuma cikin malamai suka ce a'a, ai kwata-kwata ma baya zama najasa dan ya mutu, tsarkakakke ne. Kuma wannan kaulin na ƙarshe shine kauli mafi bayyana cikin zantuttukan malamai, kuma shi yafi dacewa da daidai, saboda babu wani dalili gamsasshe da ya tsayu akan sabanin wannan ra'ayin na ƙarshe. Da haka kenan dan adam ba najasa bane in ya mutu. An bayyana su wayanda suka ce najasa ne, illar da dalilin da yasa suka ce najasa ne wai annahu haywanun, shi ma kamar dabba yake, ai la yu'kalu lahamuhu, ba a cin namansa, ba'dal maut, wato kamar dabbar da in ta mutu ba a cin na, ai dabbar da ake cin namansa in ta mutu ba a ci, to shi ma yana daga cikin irin haywanun la yu'kalu lahamuhu ba'dal maut. Sai suka ce hukuncin sa daya da dabbar da in ta mutu ba a cin namanta, da aka fa hukima bi najasatihi, sai suka yi hukunci da cewa in ya mutu ya zama najasa kasairil haywanati, kamar sauran dabbobi gairi samak wal jarad, banda kifi da fara. Imam Shafi'i ya kafa hujja da fadin Allah wa laqad karramna bani adam, akan cewa dan adam in ya mutu ba najasa bane. An bayyana sai dai ya bambanta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, saboda hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta innal muslima la yanjusu, ko kuma a wata ruwayar innal mu'mina la yanjusu. To shi Imamu Shafi'i yana ganin akwai bambanci, idan mu'mini ne ba najasa bane, idan kuma kafiri ne to in ya mutu ya zama najasa. Duk da cewa mun karanta a can baya shi ma kafirin in yana da rai ba najasa bane, shi yasa kuka hawo mota da shi, ko kuka gaisa da shi, baka wanke hannunka, ko saboda wannan da aka ce innamal mushrikuna najasu, kamar yadda muka karanta a can bayan, najasa ce hissiya la ma'anawiyya, a ma'anawiyya la hissiya, wato najasa ce ta ma'ana, ba najasa bace ta ainihin wato wanda za a ce hissiya. To wannan game da wannan gabar kenan, maitatul adami ghairul anbiya najisatun, sai ka ja mata layi kenan, mataccen dan adam in ka cire annabawa, malam mai iziya yace najasa ne, amma kaji abinda malamai suka tattauna, shin najasa ne ko ba najasa bane, amma kana da nassoshi guda biyu, na farko wa laqad karramna bani adam, to a cikin nan kuma zaka fitar da mu'mini, kace shi in mu'mini ne in ya mutu ba najasa bane, saboda ka'idar hadisin innal mu'mina ko innal muslima la yanjusu, shikenan. Sai ya zamanto kafiri idan ya mutu, kafin ya mutu ba najasa bane, kamar yanda dama mu'mini shi ma yana raye ba najasa bane, idan ya mutu mumini in ya mutu ba najasa bane, amma kafirin ya mutu yana iya zama najasa. An bayyana wannan a kawalin, wa kadhalika maitatu ma lahu nafsun sa'ila, haka ma mataccen abin da yake da jini mai yawo mai gudana a jikinsa shi ma najasa ne in ya mutu. Duk dabbar da take da ainihin wato jini nata mai yawo a jikinta, to da zarar wannan dabba ta mutu to ta zama najasa. Kalqamlati, kamar kwarkwata, kwarkwata in tana raye ba najasa bace, amma tana mutuwa ta zama najasa. Alal mashhuri, bisa zancen da yafi shahara a wajen malamai. Wal barguti, da kudin cizo, shine barguti, kudin cizo shi ma ainihin wato najasa ne in ya mutu. Inda ibn al-Kaffar, a wajen ibn al-Kaffar. To me yasa kaga a can bayan mun karanta dabbar da ba ta da jini mai yawo a jikinta in ta mutu ba najasa bane, kamar tururuwa, kamar tsutsa, kamar sauro da ire-irensu. Amma dabbar da take kuma a wannan babin kuma sai muka karanta, kuma sai karantar da mu hukuncin idan dabban nan tana da jini mai gudana a jikinta, to in ta mutu ita kuma hukuncinta ya bambanta da waccan wanda muka karanta a baya. me yasa ita wannan in ta mutu najasa saboda kumewar jini a cikin ta in ta mutu ya daina yawo zai kume da haka duk dabbar da take da jini mai yawo a jikin ta da zarar ta mutu ta zama najasa me yasa saboda kumewar jini a cikin jikin ta amma wanda ba ta da jini ya ta mai gudana a jikin ta shi kuma za ka ga jini baya kumewa a jikin ta shi yasa in ta mutu ba ta zama ainihin wato najasa ba ina fata an fahimta wannan shine abin da zaka bambanta wancan da wannan wama ubina min alhayy aw almayyit mimma tahulluhu alhayatu kalqarn wal'azm wadh-dhufr waljild najisatun sai malam abul hasan ash-shadhili yake cewa wama ubina min alhayy duk abin da aka raba shi da abu mai rai a jikin abu mai rai yake amma sai aka raba shi da jikin wannan abu mai rai awul mayyit ko kuma aka raba shi da jikin wani abu matacce mimma tahulluhu alhaya daga irin abin da rayuwa za ta iya saukarwa wannan abun ya ci gaba da rayuwa kalqarni kaman kaho sai aka balli kahon dabba da ranta ko kuma bayan ta mutu sai aka balli kahonta wal'azm ko aka ciro wani kashi a jikin dabba tana da rai ko kuma bayan ta mutu wadh-dhufr ko aka yanki farce ko kofato na dabba tana raye kaga wannan duk abubuwa ne wanda dan an cira dabba ba za ta mutu ba za ta ci gaba da rayuwa shine mimma tahulluhu alhaya za a ciro waɗannan abubuwan kuma ba abin da zai hana rayuwa dabba za ta ci gaba da rayuwa waljildi da fata dan an gutsuri wani nau'i na fata na dabba an yanki fatar ta za ta iya ci gaba da rayuwa to waɗannan abubuwan da aka cira daga jikin abu mai rai ko matacce wanda wannan inda rayayyen ne ma ba zai hana shi rayuwa ba zai iya ci gaba da rayuwa to wannan abin da aka cira shi ma najasa ne dabbar da tana tsaye da ranta aka ciri kahonta ko aka ciri kofatanta ko aka ciri fatar jikinta to wannan fatar da aka cira ko kofatan ko kahon najasa ne haka ma in ta mutu mushe ta yi ba yanka ta aka yi ba to aka zo aka ciri ainihin wato fatar ko aka ciri fartan ko aka ciri kaho Allahumma sai dai idan fatar an je mai ta saboda hadisin da yace idza dubigal ihabu faqad tahura an bayyana kaga duk waɗannan abubuwa da muka ambata za su iya dabba za ta iya ci gaba da rayuwa bayan an cira me yasa wannan abubuwa suka zama najasa saboda hukuncin su ɗaya da mushi idan ba yanka dabba aka yi ba da ranta sai aka ciri kaho ko aka ciri wani bangare na jikinta wanda wannan abin da aka cira za ta iya ci gaba da rayuwa to bai da maraba da mushe shi wannan abin da aka cira saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisin da imamu ahmad ya ruwaito shi da imamu abu daud da imamu tirmidhi kuma ainihin wato imamu tirmidhi ya hassana hadisin da ibnu maja da abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ya kuma inganta shi shima duk da cewa ainihin wato imamu zahabi yana cewa wala ta shuddu yadaka bihi hadisin an karbo shi ne daga abi waqidin al-laythi kuma hadisin yana da hanyoyi ainihin wato da aka ruwaito shi an ruwaito shi daga abi sa'id daga an kuma ruwaito shi daga abdullahi dan umar an ruwaito shi daga tamimud dari wanda din ka koma cikin ainihin bulugul maram asalin hadisin zaka same shi a can hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maita duk wanda ya karanta bulugul maram a cikin babin da ya shafi najasa zaka ga wannan hadisin ma quti'a min al-bahima duk abinda aka yanka aka gutsure shi min al-bahimati daga jikin dabba wa hiya hayyatun tana raye sai aka ciri fatarta ko aka ciri kofatanta ko aka ciri kahonta fa huwa maita wannan abin da aka cira mushe ina fata an gane kuma hadisi ne wanda yake hasan to bisa wannan shi yasa malai yake cewa wa ma ubina min alhayy aw almayyit mimma tahulluhu alhaya kalqarn wal'azm wadh-dhufr waljild najisun wadannan din najasa ne saboda kaidar wannan hadisi ma quti'a min albahimati wa hiya hayya fa hiya maita fa huwa maita amma game da gashin dabbar gashinta idan irin mai gashi ce kamar tunkiya ko rago ko kuma ainihin wato abun nan kamar abun da ya shafi gashi irin na kaza ko agwagwa ko ainihin tattabara wanda yake da kara a jikinsa, to wannan su kuma gashin an yi mata atti, aka ciri gashin ko aka ciri ainihin wato aka fuzgi fuffukenta, gashin fuffuken wannan mai kara din, to wannan shi kuma fatahiratun wannan mai tsarki ne. Na fata an gane, kaga kenan an yi istisna'in banda gashi. Idan an yanki gashin dabba tana raye, wannan za a iya wanke shi a yi wani abu da shi wanda ake gani na amfani, ba na jisa ba ne. Amma an ka cire wannan, sauran abubuwan duk da aka ambata za su iya shiga cikin ainihin abun nan. Saboda faɗin Allah ta'ala, wa ja'ala lakum kai min jiludil an'ami buyutan tattakhifunha yawma ba'likum wa yawma iqamatikum wa min aswatiha wa awbariha wa ash'ariha asafan wa mata'an ilahin. Allah ta'ala shine ya halitta muku ainihin wato ya halittar muku, ya kuma sanya muku fatun dabbobin ni'ima ku dinga yin gida da su, irin tanti din nan shine buyutan tastakhifunha, wato gidaje waɗanda ba za ku dinga jin nauyi ba, ba za ku su dame ku ba, ba za ku dinga jin nauyin su ba, yauma za'alikum, ranar da za ku yi kaura ku tashi daga wannan gurin zuwa wannan gurin, kawai tanti ne, kawai sandunan za a ci cire kawai a tattara a nannade shi, kuma da fata ake yin sa. Wa yawma iqamatikum, kuma ba zai wahalar da ku, bai da nauyi ranar da kuma kuka so ku tsaya ku siya da zango a wani guri da an zauna, yanzu sai ga guri kamar ya zama gidaje, duk an sa anyi bukkoki an sa tanti. Wa min aswatiha, kuma babu laifi ku amfani ba fatar ba, har da sufi na ita na su dabbobin ni'ima din gashi kenan. Wa awbariha, da wabar shi ma nau'i ne na gashi. Wa ash'ariha asafan wa mata'an ilahin. To da wannan ayar sai aka ce shi sufin gashin ko dai irin na kowace irin dabba, irin dabbobin ni'ima wayanda ake cin naman su, to gashin in an cire shi suna raye dan yin wani amfani babu komai, wannan ba zai zama najasa ba. Sai malam yace wa labnul maitati wa muharramil akali kal kinzir wal atan wa bawlul jallalati wa raji'uha. Wa labnul maitati, haka ma nonon mushe shi ma ya zama najasa. Tinkiya ce sai ta yi mushe, ko saniya sai ta yi ainihin wato mushe, to ba za a tatsi nonon ta a sha ba, nonon ta ya zama najasa. Wa muharramil akali, haka dabbar da aka haramta cin namanta shi ma nonon ta najasa ne, kamar yadda mun karanta a baya. Kal khinziri, kamar alade. Wal atani, da jaka, sace al atani, an bayyanta jaka. Wa baulul jallalati, da fitsarin jallala. Wa raji'uha, da turosan jallala, shi ma najasa ne. Kuma mun karanta jallala a can baya, duk dabbar da take ta'ammuli da najasa, take cin najasa ta zama jallala. Ko da dabbobin ni'ima ne, dabbobin gida, amma sai ya zamanto ta maida abincinta turoso tana cin najasa, to yanzu ta yi fitsari, fitsarinta najasa ne. In ta yi turoso, turosanta najasa ne. Amma in ba najasa take ci ba, to in dabba tinkiya ta yi fitsari saboda tana cin harawa kawai da dusa da sauran abubuwan da ba najasa ba, sai ta yi turoso, turosan ba najasa ba ne, sai ta saki fitsari akan tabarmarku, sai dai kawai ku wanke saboda dan karni da zarni kawai, amma ba najasa ba ne. An bayyana ko? Wal bawlu wal azratu min al adami غير فضلات الانبياء دبولي واتو فتاري والعذرة دباين غري من الادمي ندان ادم غير فضلات الانبياء بند فضلات نا النباوة شما نجساني معنى بول ندان ادم نجساني غايد ندان ادم باين غري شما نجساني في مالا يهي توقع تيشا ما بند فضلات نا النباوة بند بولي دا غايد دا سوران ابو بوائرون وانا نا النباوة بندش me na tsallake. To abin nan ita jallala, wa hiya kullu haywanin, sai malai ya fassara ma jallala, sai ce ita ce kowace irin dabba ta ta'amilun najasa, ko da take cin, take amfani da najasa, ma'ana take cin najasa, ita ake kira jallala. To anan sai ka gane cewa dukkan abin da yake fita daga jikin dan adam in dai ta mafutan nan guda biyu ne ko ta gabansa ko ta duburarsa na bawali ko gayidi to najasa ne malamai sun ijmai akan haka hatta ainihin wato malamai kamar irin su Ibn Hazm a cikin maratibul ijma da Ibn Qudama a cikin Muguni da An-Nawawi a cikin Al-Majmu duk gabaɗayan su sun ruwaito ijma'in malamai akan cewa abinda dan adam yake fitarwa ta kafofinsa guda biyu da ya shafi bawali da gaidi najasa ne sai dai an to wasu daga cikin malamai sun togace fadalat na annabawa cewa banda na annabawa me yasa saboda su annabawa an san tsarkakakku ne zahirin su da batinin su wasu daga cikin malamai kuma ba su togace ba har da na annabawa ba su togace ba me yasa suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi waɗannan abubuwan yana yin tsarki an fahimta sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanazzahu minha in yayi shiga ya biya bukatar sa ban daki yana an samu yana kama ruwa yana yin tsarki su kuma wa'antan na farko wanda su Abul Hasan Ash-Shadhili da maganar su ya kawo a cikin iziya dan kaga kauli biyu ne kenan wasu sun ce banda na annabawa wasu kuma sun ce hadda na annabawa to kaulin banda na annabawa shine kaulin da Abul Hasan Ash-Shadhili ya dauka to me hujjar banda na annabawa akwai wasu hadisi guda biyu da malaman kashin farko da suka ce banda na annabawan da waɗannan hadisan suka kafa hujja kuma hadisai ne guda biyu kuma duk masu rauni ne waɗanda suka zo akan shan bawalin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu mata guda biyu hadisin farko Ummu Ayman al-Habashiyya wannan baiwar Allah an ruwaito a hadisi cewa ta sha bawalin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad jaa al-hadith min tariqi Abi Malik hadisin ta yazo ta hanyar Abi Malik An-Nakhai daga Al-Aswad Ibn Qais daga Lubayh Al-Anazi daga Ummu Ayman ita Ummu Ayman din da kanta take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-layl Annabi ya tashi cikin dare ila fakharatin yaje ya nufi wani kasko domin su a lokacin mutum zai shiga daki ya kwanta sai ya shiga da kasko ba a fitowa waje abin nan kawai sai mutum ya shiga da kaskonsa in bawali ya kama shi kawai sai a cikin kaskon in Allah ya sa aka gari ya waye sai kuma a dauka aje a zubar da haka Ummu Ayman take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare ya nufi wannan kasko din fi janibil bait wanda yana gefe a cikin daki fa bala fiha sai ya bawali a cikin wannan kasko din fa qumtu min al-layli sace na tashi ni kuma cikin dare ban sani ba wa ana adashana ina jin kishirwa ina son in sha ruwa kawai da naje sai na ga kasko sace fa sharibtu ma fiha ko na shanye abin da ke ciki wa ana la ashuru ban sani ba falamma asbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka wayi gari kala sai yace ya Ummu Ayman yake Ummu Ayman tunda ku yangarsa ce yace quni tashi fa ahriki ma fi tilkal fakhara kije ki zubar da abin da ke cikin wancan kaskon kuntu sai na ce da shi qad wallahi sharitu ma fiha wallahi na shan ya abin da ke ciki fa kala tace fa bahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi dariya hatta badadna wajizu annabi yayi murmushi har sai da hakoransa suka bayyana thumma qala sannan sai ce da ita amma innaki la tattaji'ina badaliki abada ai kin gama maganin ciwon ciki har abada ba yake ciwon ciki ba wannan hadisin da'ifi ne munqati' wa muttariq akhrajahu al-hakim fi mustadraki wa abu nu'aym fi al-hilya wa tabarani fi al-kabir qala al-hafiz ibn hajar wa abu malik da'ifun wa nubayh al-anazi lam yalhaq ummu ayman kaga illoli guda biyu shi daga cikin marwaitan akwai Abu Malik da'ifi malamai ba sa karba hadisin sa sannan Nubayh al-Anazi shi kuma an gano bai riski Ummu Aymana ba kuma shine yace Ummu Aymana ta gaya masa to shi kuma an gano basu bai hadu da ita ba in kana son karin bayani akan wannan hadisin malai yace ka koma cikin at-talkhisul hadir fi takhrij ahadithur rafi'il kabir Dara Kufini shi ma ya ruwaito wannan hadisin shi ma da ya ruwaito yake cewa Abu Malik din nan ba'ifi ne an fahimta. Sai hadisi na biyu, shi ma dai hadisi ne na baraka Ummu Yusuf. Ita ma wannan baraka Ummu Yusuf ta sha aidai wato bawalin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisin ta yazo min dariki Ibn Jurayj. Qala yake cewa haddathatni Hukaymatu bint Umaymata bint Uqayqa. Wato Ibn Jurayj yana cewa haddathatni Hukayma, wata baiwar Allah mai suna Hukayma bint Umayma binti Ruqayqa, wannan baiwar Allah ta bani labari an ummiha, ita ma ta ce babarta ce ta bata labari. Annaha qalat, babarta ce ta ce kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabulu fi qadahi aidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa al'ada yakan yi bawali ne a cikin ainihin wato wani akushi ko kuma kasku, thumma yarfa'u ta saririhi, sai ya daga karkashin shimfidarsa ainihin wato a fabala fihi, sai ya bawali a cikin ainihin wato wannan kasko din, tunda yana karkashin shimfidarsa kawai, sai ya dago shi sai bawalin sa a ciki sai ya mayar. Thumma jaa fa aradahu fa idhal qadaha laysa fihi shay, kila bayan yayi na farko kuma cikin dare bawalin ya kuma kama shi, ya tashi ya jawo wannan ainihin wato kasko din ko kuma wannan akushin ya sake yi a ciki, kawai sai ya samu wannan abun laysa fihi shay, ba komai a ciki. Faƙala limra'atin, sai ya ce wa wata mace, yuƙalu laha baraka, ana kiranta baraka, kanat takhdumu ummu habiba, ta kasance tana yi wa ummu habiba cikin matansa tana mata hidima. Ja'at biha min ardil habasha, ta zo da ita ne tun daga ƙasar Habasha. Sai aini wato yake tambayar ta, ainal bawlu alladhi kana fil qada, ina wannan bawalin da ke cikin wancan kaskon ko cikin wannan aini wato abin nan akushi din. Qala ta ce sharibtuhu, ta ce na shanye. Fa qala, sai ce laqad ihtadarti min an-nar bi hizarin, lalle kin yi wa kanki wani irin shinge daga wuta. Wannan hadisin shi ma da'ifun muttariq, hadisi ne wanda akhrajahu al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra wa at-Tabarani fi al-Kabir, wa huwa hadithun da'ifun li jahalati Hukayma bint Umayma bint Ruqayqa kama fi mizan al-i'tidal, kaman yanda ainihin ka koma mizanul i'tidal za ga wannan bayanin, da kuma taqribut tahzib, da kuma ainihin wa matnul hadith aidan muqtaribun ittirabun kabiran, sannan matanin hadisin ma akwai irtirabi a cikin sa, kuma irtirabi ma mai girma. To waɗannan dalilan guda biyu su ne dalilan da malaman da suka ce gaira fadalatul anbiya hujjarsu ta wannan togaciyar waɗannan hadisan ne guda biyu. To su kuma kaji ta fuskar isnadan hadisan dubbai ba su tabbata ba. Na fata an gane. Al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid shi ne yake cewa fa amma hukumu bawlin nabi sallallahu alaihi wasallam fal aslu fihi annahu ka baqi bawlil bashar wa laysa thammata istisna fi kaunihi zahiran, yake cewa asali dai game da ainihin wato fadlat na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar na ragowar ƴan adam ne, domin babu wani dalili ko wata hujja ta yin togaciya akan kasantuwar sunansu baya cikin najasa su mai tsarki ne. Wa qad saha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yastanji ba'da intihaihi min bawlihi wa qada'i hajati, domin ya tabbata ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin tsarki bayan ya gama bawali ko bayan ya gama biyan bukatunsa. ولم يصح ان احد شرب بوله صلى الله عليه وسلم, sannan bai inganta ba cewa wani ya sha bawalin annabi sallallahu alaihi wasallam, domin hadisan da suka yi bayanin an sha din ba su inganta ba. Wal ahadithu as-sabiqa fi hadha al-bab da'ifatun kulluha, hadisan da suka zo a wannan cewa an sha bawalin annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisai ne waɗanda suke ta fuskar isnadi suna da ainihin wato rauni. Walau sahha shay'un minha lam yakun fihi hujja li anna shurb al-bawl qad waqa'a fihi musadafa, kuma ko da hadisan sun inganta ba za su zama hujja na ainihin wato kasantuwar fadalatin na annabawa ba najasa bane, domin wannan bawalin an sha ne ba tare da sani ba, cikin dare kawai an tashi kana jin kishiwa ka jawo ka kunkuɗe. Ina ba ta gane da sauran bayanan da duk malamai suka yi a ƙarƙashin ainihin wato wannan gaba din. Kaga kenan akwai kauli guda biyu, wa baulul adami والبول والعذرة من العادمي نجسة أكو وقتاً ده سكا باش أبوتي ده بولي ده غايتي إن دي نتان أدم لين نجسة أكو كما وقتاً ده سكا تي والبول والعذرة من العادمي غير فضلات الأنبياء نجسة da bawali da gaidi na dan adam in dai ba na annabawa ba najasa to kuma kaji yanda malamai suka tattauna game da wannan mas'aloli guda biyu mafhum wa min muharramil akli wa makruhihi kasab'i wadh-dhi'b wa min muharramil akl haka daga dabbar da aka haramta cin namanta wa makaruhihi da wadda aka karhanta cin namanta kasabu'i kaman zakoki wa dhi'b da kuma kerceci ko kura domin kaga a baya mun karanta dabbobin da aka halatta cin naman su da bawalin su da turosan su ba najasa bane ko amma duk dabbar da ba a cin namanta to nonon da fitsarinta da ainihin wato turosanta najasa ne akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana yaje ya biya bukata sai ya umarce ni da nazo masa da duwatsu guda uku zai yi istijmar sai na samu duwatsu guda biyu na nemi na ukun ban samu ba kawai sai na ga wani turoso busashe na dabba kawai sai na dauko shi sai na zo masa da su Annabi ya karbi duwatsun guda biyu sai ya wurgi da wannan turoson guda daya wa qala hadha rikhsun sai wannan najasa ne abin da daga kenan dabbar da ba a cin namanta to bawalinta da kuma turosanta najasa ne na fata an gane sannan da yace wa makruhihi cin naman zakoki ko kerkeci ba makruhi bane haramun ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wata kaida game da dabbobin da ake cin naman su ko wadanda ba a ci a na daji yace kullu dhi ba'atin kullu dhi mikhlab min at-tayr wa kullu dhi nab min as-siba dukkan dabbar da take tsuntsun da yake farauta da farce ba'a cin naman sa irin su shaho da mikiya da sauran su mikhlab ma abuta farata ainihin wato min at-tayr wa kullu dhi nab min as-siba haka ba'atin dukkan dabbar da take farauta da fika irin su kare irin su kura irin su zaki irin su canwa mage ko duk gaba ɗayan su suna yin farauta ne da fika malam ya ci gaba da cewa wal qayhu was sadidu wad damul masfuhu min al adami aw ghairi yace wal qayhu da ruwan mugunya ruwan kurji was sadidu da jan sirka ne wad damul masfuhu da jini mai zuba mai kwarara min al-adami daga dan adam ne au gairihi ko daga wani dan adam shi ma wannan najasa ne al-qaish shine ruwan kurji ko ruwan mugunya as-sadid shi ma ruwan kurji ne amma mai gauraye cudanye da jini shi ake kira as-sadid an bayan jago wad-damul masfuh da kuma jini mai zuba mai kwarara min al-adami na dan adam au gairihi ko wani sa wannan shi ma najasa ne wal qai'u da amai al mutagayyiru an halati ta'am wanda ya canza ya jirkita daga barin halin abinci ya riga ya narke ta yanda in aka amaye ba za ka iya gane shinkafa ce ko tuwo ne ko taliya ce ko me ya riga ya narke a ciki sai kuma mutum ya amayo shi to wannan aman da amma idan mutum yanzu ya ci abinci yanzu nan kuma sai ya dawo ga abincin nan ana gani wannan ba najasa bane wanne ne a cikin aman ya zama najasa shine wanda ya markade ya jirkice daga halin abinci wal mutkiru da abin da ke sa maye kal khamr kaman giya nan duk malan ya kawo sai yace din najasa ne kenan al qaihu wato abin nan ruwan mugunya najasa ne wasadidu jansirka ne najasa ne wadamul masfu jini mai zuba daga dan adam ko waninsa najasa ne walqai'u almutagayyiru an halati ta'am aman da ya jirkice daga barin halin abinci najasa ne walmuskiru abinda ke sa maye kalkamur kaman giya najasa ne akwai debate da tattaunawar malamai akan wannan wasu daga cikin mas'alolin yace game da alqaihu wa sadid dalilin da yasa alqaihu da asadid suka zama najasa hiyat taghayyur su ba fadalat ne na dan adam amma kuma sun jirkice sun canza sun bar yanayin halittar abin da ke fita daga jikin dan adam alhalin lafiya kalau da aka jirkita su shi ya maida su najasa amma game da jini fa huwa anwa to shi kuma jini kala kala kaga akwai jinin al'ada na mata wannan najasa ne a ittifakin malamai ma'abuta ilimi sun ce jinin al'ada na mata najasa ne saboda hadisin Asma binti Abi Bakar Allah ya kara mata yadda amma damul insan jinin mutum ko ya yanke ko a sare shi ko wani abu mai kama da haka wal mashhur zancen da yafi shahara fi aksari mazahib ahli ilm amma fi yawa daga mazhabobin malamai annahu najisun najasa saboda abin da yazo cikin alqur'ani na haramcin jini a cikin ayar da ta gabata kullu ajid fi ma uhiya ilayya muharraman illa ta'iman yat'amuhu har zuwa karshen ayar da aka sai suka ce tunda an haramta waɗannan abubuwan abinda yake nuni najasuwar waɗannan abubuwa din shi yasa wasu malaman sun ruwaito ijma'i akan haka cewa jini najasa ne daga cikin wanda ainihin wato ya ruwaito ijma'i akan najasuwar jinin dan adam akwai Imam Ahmad kaman yanda Ibn al-Qayyim ya ambata cikin Igasatul Lahfan da kuma Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari da kuma Ibn Hajar a cikin Maratibul Ijma' da Ibn Abdul Barr a cikin At-Tamhid da Ibn al-Arabi a cikin Ahkamul Qur'an da Imam an-Nawawi a cikin Al-Majmu' Sharhul Muhazzab ko Sharhul Muhazzab Ibn Abdul Barr yana cewa hukuncin kowane irin jini kamar hukuncin jinin haila ne mutum ya yanke jini ya zuba a jikinsa hukuncin wannan jinin ɗaya da jinin haila illa anna qalilad dam sai dai in jinin dan kadan ne mutajawizun anhu shi an yi afwa in jinin kadan ne ya zubo to wannan kamar yadda zamu karanta a can wani fasalin a gaba shi kuma wannan ma'afuun an saboda Allah ya shartanta kasantuwar jini ya zama najasa an ya kuna masfuhan ya zama jini mai zuba in dai ba dan kadan ne wannan domin Allah ta'ala sai ya ce daman masfuhan jini mai zuba da yawa wanda ya kwarara ya zuba da yawa to wannan shine wanda yake zama najasa fa hina idhun huwa rijisun to a lokacin da jini ya kwarara da yawa ya zuba da yawa to shine yake zama najasa wa hada ijma'ul muslimina wannan kuma shine ijma'in musulmi cewa anna damal masfuh rijisun najisun lalle jini mai zuba da yawa wannan jini ne wanda yake najasa ne kamar yanda ainihin wato malamai suka ce amma daga cikin almutaakhirin malaman da suka zo daga baya akwai waɗanda suke ganin jinin dan adam tsarkakakke ne ba najasa bane daga cikin su akwai Shaukani daga cikin su akwai ainihin wato Sadiq Hassan daga ciki akwai Sheikh Nasiruddin Albani da Ibn Uthaymeen rahimahumullah me ya hujja su suka ce li adami thubutul ijma'i indahum su sun ce wannan cewa malamai sun yi ijma'i su a wajen su ijma'in malamai bai tabbata ba akan cewa jini ne najasa ne da kuma banda wannan kuma suka ce da kuma wasu dalilan masu zuwa kamar haka na farko suka ce innal asla fil ashiya' at-tahara asalin komai ne tsarki ne hatta yaridu ma yadullu ala tahrim har sai an samu wani nassi da ya nuna abu kaza kuru haramun wa hiya qa'idatul ma'rufa wannan kuma ka'ida ce sananniya a wajen malamai wa lam ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a samu wani hadisi ba da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-amru bi ghasli ma siwa damil haid wanda ya umarni da a wanke wani jini in dai ba na haila bane
ma akasratil juruhi fi asrihi, tare da yawan raunuka da sahabbansa suke ji a zamanin sa fil magazi, a wajen yake yake. Amma ba taba jin yace wani sahabi ya zo jina jina ko an ji masa ciwo yace ya wanke jinin ko ya wanke kayansa da jinin ya bata. Inda nassin da aka samu kawai game da jinin haila shine kawai aka ce lalle a wanke shi, amma duk wani jini da ba na haila ba, su wa'annan rukunin malaman suka ce babu wani nassi da ya nuna cewa a wanke wani jini in dai ba na al'ada ba, tare da cewa akwai raunuka da suka yawaita wanda suke faruwa a gurin yaƙe-yaƙe a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana damu najisan, suka ce domin da jini najasa ne, la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam, da Annabi yayi bayani, li wujudil hajati ila zalika, domin akwai buƙatar a san haka. An fahimta, akwai buƙatar sanin haka, tunda ga sahabbansa an saruwa ne, an jiwowa ne ciwo, ga su nan suna ta kace fate fate cikin jini, inda akwai wani hukunci na a wanke ko a tsaftace ko na najasa to jinin, to lallai akwai buƙatuwar a yi bayani, kuma Annabi bai yi bayani ba. Abu na farko kenan, bayan su suna tantama ma akan cewa ijma'i ne, to sannan ga wannan dalilin nasu na biyu. Dalilin su na uku, suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bi sabbil ma ala dami sa'ad bin mu'az, annabi bai yi umarni da a debo ruwa a zuba akan jinin sa'ad bin mu'az ba. Alladhi sala min jurhihi, wanda jinin kwararowa ya dinga yi daga raunin da aka ji masa. Alladhi juriha yawmal khandaq, wanda aka ji masa rauni ranar yakin khandaq. Fa sala min al masjid, jinin ya dinga kwarara daga masallaci. An fahimta, fa lam yarid, ba a samu wani dalili ba annahu sallallahu alaihi wasallam, da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi saddil ma'a alai, yayi umarni da a debo ruwa a kwara akan wannan jinin na Sa'ad bin Mu'az ke kwararowa cikin masallaci. Kama fa'ala fi bawlil a'rabi, kaman yanda annabi yayi umarni game da fitsarin balaraban ƙauyen. Kaga anan balaraban ƙauye yana yin fitsari, annabi ya ce a debo ruwa a zuba, amma ga jinin Sa'ad bin Mu'az da aka ji masa rauni a yakin Khandaq yana kwarara yana zuba a masallaci, annabi bai ce a debo ruwa a zuba ba. Wa zalika yadullu indahum ala adami najasati, su a wajen wayannan malamai wannan ita ma hujja ce mai zaman kanta na cewa jini ba najasa bane, indai ba na haila bane. Dalilin su na uku, suka ce anna amalus sahaba ridwanullahi alaihim, aikin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda, ya dullu ala adami najasati, shi ma aikin sahabbai yana nuna, wato yana yin nuni akan rashin zaman jini najasa. Kama warada anil Hasan al-Basri, kaman yanda aka ruwaito daga Hasan al-Basri rahimahullah annahu qala, yana cewa ma zalan nasu yusalluna fi jirahatihim, Hasan al-Basri yace mutane ba su gushe ba suna yin sallah a cikin raunukansu, kuma mutun zai ji rauni jini bai zuba ba. Wa haythu innahu tabi'iyyun, tunda Hasan al-Basri tabi'i ne, suwa yake nufi da mutane? Yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad warada dhalika fi hadith al-ansari, domin hakan ya zo a cikin hadisin wani balaraban wani ainin mutumin Madina, alladhi qama yusalli fil layl, wanda ya tashi yana sallah cikin dare, sai wani mushriki ya harbe shi harbi wajen guda uku, kibiya wajen guda uku, yayi ruku'u a haka, yayi sujada a haka, ya ci gaba da sallarsa duk da cewa jini yana daukar sa. Kaman yanda ga kuma kissar sayyidina Umar bin al-Khattab, shi ma aka soke shi a cikin sallah, bai fasa sallar ba jinin yana zuba, jinin ma yash'atu daman bulbula, aka ce jinin ya dinga yi, amma haka ya ci gaba da sallah, kaga wannan jinin ai ya bata jikin sa. To waɗannan suna daga cikin dalilan da suka tafi akan cewa ainihin wato jini ba najasa bane. Wa hadha alqawlu, wannan qaulin nasu, huwa ikhtiyaru ibn rushd, shine abinda ibn rushd ainihin wato ya zaba. Ga mun zo lokacin karanta qurbi din nan ba, na an yi mutiya mutum to ba zo da shi ba, to na dauka mun ce zamu dinga yi kullum, ba zo da qurbin ba. والنص انما دل على نجاسه دم الحيض, نصي قررا ياي نوني اكن نجاسه جنن حيلا ني كوي, وما سوى ذلك دو ولي جني دبا نا حيلا با, فهو على الاصل المتفق عليه, ينا نن اكن اصلي وند يكي المتفق عليه بين المتنازعين, وهو الطهاره فلا يخرج منه الا بنص تقوم به الحجه. دا كاجي ودنن مغنغنو دا مالمي سكا ka kawo wasu sun tafi akan cewa jinin Adamul Masfuh najasa ne, wasu kuma sun ce ko kuma Adamu wato jinin dan Adam ba najasa bane wanda ya zuba na jin rauni da sauransu, wasu kuma sun tafi akan cewa ainihin wato najasa ne. Na ba ta fahimta. To ina hukuncin kuma jinin dabbar da ake cin namanta, an yanka sa ko an yanka ainihin wato rago ko an yanka ainihin wato rangumi, kamar yanda aka abin nan za ga mahauta sun yi face face da jini, za su iya yin sallah da wannan kayan nasu? Nan ma malam yace lam yaqum dalilun shar'i, babu wani dalili na shari'a ala najasati da ya nuna cewa jinin dabbar da ake cin namanta najasa. An fahimta? To sai kuma game da alƙai amai, shi ma babu wani dalili tabbatacce a shari'a da ya nuna amai najasa ne, da za a yi tawili ko kuma da za a koma kan wannan dalilin ya zama madogara cewa in mutum ya yi amai amansa ya zama najasa. Shi yasa kaga shi kansa mawallafin littafin Abul Hasan Ash-Shadhili bayan ya yi maganar amai sai ya kawo maganar cewa idza taghayyara in ya canza, shi ne kawai hujjar, in ya canza yanzu kaga ya zama ba abinci ba, wani abu ne wanda kuma ainihin wato ya zama daban, amma ba wani dalili tsayayye na shari'a da ya nuna cewa amai najasa. Ina fata an gane. Game da mas'alar giya, ita ma najasa ce ko ba najasa ba ce? To wannan shi ma gaskiyar magana maganganu ne na malamai, wasu sun tafi akan najasa ne, wasu sun tafi akan cewa ba najasa ba ne. Shi dai Abul Hasan Ash-Shadhili ya kawo cewa giya najasa ne, kamar yadda Ibn Hajar Al-Asqalani shi ma yana da wannan ra'ayin cewa giya najasa ce. Shi yasa ka koma cikin Bulughul Maram ɗinsa a cikin babun najasati ya kawo, ina jin hadisin farko ma akan maganar giya ne. An fahimta? To saboda haka shi a wajensa da wasu cikin malamai suna ganin dukkan abin da ke sa maye najasa ne kamar giya, wasu kuma suna ganin a'a ba wai duk abin da aka ce haramun bane yake zama najasa. Ai an haramta sanya alhariri da zinare, najasa ne? Ba najasa bane. Da haka a kowannan tattaunawa wanda ina ganin za mu iya tashi akan wannan insha Allah, saboda yanayin lokaci abin da muka karanta ya zama daidai, Allah ya bamu lada, kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Thank you.